إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka dan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
muna godewa Allah subhanahu wa ta'ala da ya bamu ikon halartar wannan majalisi mai albarka na masallacin asibitin koyarwa na garin Azare karamar hukumar Katagum jihar Bauchi wanda aka fi sanin sa da masallacin FMC wanda muke gabatar da tafsiri na Al-Qur'ani mai girma a cikin wannan wata mai alfarma wannan shine majalisin mu na tara a wannan yammaci na Alhamis tara ga watan Ramadan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1447 wacce ta yi daidai da 26 ga watan Fabrairu na shekara ta 2026 miladiya. Gabanin mu ci gaba da tafsiri za mu duba wasu takardu da suka zo mana. Wannan na cewa assalamu alaikum da fatan malam ya sha ruwa lafiya. Alaikumus salam. Sunanun rawatib da nake yi a kullum musamman a sallar isha saboda tarawih da ake yi ba na samu na yi saboda kafin na gama azkar an shiga sallar asham wannan yasa ba na samu na yi raka'a biyu bayan sallar isha miye matsayin haka to tabbas akwai sunna ta bayan isha da ake yi wadda tana cikin jerin sunanun rawatib sunnonin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya dimanci yin su to akwai raka'o'i biyu bayan sallar isha to kuma hakika idan mun kula ana kare isha dan jiran da ake bai fi mutun yayi azkar ba sai a tashi a fara tarawih to idan mutun yace sai yayi sunanun rawatib sannan yazo ya ci gaba da bin tarawih to zai zama yana sallar sa daban kuma masallaci ma ana salla daban tunda tarawih ana yin ta ne cikin jam'i sunnar da sayyidina Umar ya sunnanta ta wacce kuma ta samo asali daga aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to mai tambayar yana tambaya kan yaya zai yi to wajen yin sunanun rawatib tunda ana kare isha ake tashi a fara sallar tarawih to anan malamai sun ba da ɗayan zabi guda uku ga wanda ya saba yin sunanun rawatib ita sunnar bayan isha tunda ana kare isha ake tashi a fara tarawih sun bada zabin ɗayan abubuwa guda. Na farko, ɗaya daga cikin manyan malaman fiqh, Imam al-Bahuti, a cikin littafinsa Kashaful Qana, ya bayyana cewar a irin wannan yanayi mutum zai iya jinkirta ita wannan sunnar da ya saba yinta ta nafilar bayan isha har sai an kare tarawih din. Idan liman ya sallame ya kare sallarsa, ya ma yi witiri ya yi sallama, to shi kuma tunda ya saba yin sunnarsa ta bayan isha sai tashi ya yi ta. Wannan fatawar da aka samu daga Imam al-Bahuti, ɗaya daga cikin manyan malaman fiqh, a littafinsa Kashaful Qana. To akwai zabi na biyu wanda aka samo ta daga Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen, Allah masa rahama, cikin littafinsa Al-Sharh al-Mumti' ala Zadil Mustaqna, yace abinda mutum zai yi zai iya ci gaba da bin liman. An kare isha, liman ya tashi ya yi kabbara zai fara tarawih, to shi ma sai ya yi kabbara ya bi liman amma da niyyar zai yi sunnar bayan isha, tunda ita sunnar sai an yi ta ne ake fara tarawih. To shi kuma yanzu in ya ce zai yi ta zai zama yana sallah daban, masallaci ma ana sallah daban. To ya ce babu laifi idan ya yi niyya na sunna ta bayan isha kuma ya bi liman, sai zama niyyar liman sallar tarawih ce, shi kuma niyyarsa sunna ce. Babu laifi in an samu bambancin niyya tsakanin liman da mamu in kalar su sallar surar sallar iri ɗaya ce. Ya kafa hujja da hadisin Mu'adhu ɗan Jabal, Allah yarda da shi, da yake zuwa ya yi sallah a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a masallacin manzon Allah cikin garin Madina sallar isha. Idan an kidar sai ya tafi masallacinsa can ƙasar Madina, can ma in ya je isha zai taso, kenan zai zama ya yi isha biyu, dole dai ɗaya daga cikinsu za ta zama nafila. Yacece cikin waɗannan isha guda biyu za ta zamanto nafila, ko shakka babu wacce zai yi daga baya, ita ce za ta zama nafila saboda dalilai guda biyu. Dalili na farko, wannan isha da ya yi ta tare da manzon Allah baya ita, tunda a bayan manzon Allah ne, sallah kuma a bayan manzon Allah sallah cacce take ta musamman, saboda shi ma manzon Allah na musamman, bugu da ƙari a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda yace yin sallah a masallacinsa na daidai da yin sallah a wani masallaci wanda ba shi ba sau dubu. Kenan sai ka yi sallah dubu a wani masallaci, shine zai yi daidai da sallah ɗaya a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kaga duka waɗannan dalilai ne da ke nuna cewar sallar da ya yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ita ce sallar farilla. Kenan sallar da zai koma ya yi a masallacinsa da mutanensa zai zama masa a matsayin nafila, su kuma a wannan lokaci suna farilla. Kaga a nan gurin niyoyinsu sun bambanta, shi niyyarsa da zai niyyar nafila ce, su kuma niyyarsu da za su yi niyyar farilla ce. To sai zama wannan ke nuna babu laifi, daidai ne in an samu bambancin niyya tsakanin liman da mamu, matuƙar surar sallar iri ɗaya ce. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya san Mu'azu yana zuwa ya yi sallah tare da shi, ya koma kuma ya ja mutanensa sallah. domin har karin mu'azu an kawo masa wani daga cikin mamu na mu'azu. Bayan mu'azu ya zo ya yi sallah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ya koma ƙasar Madina inda yake jan sallah, ya yi kabbara, mamu suka yi kabbara, ya karanta Fatiha sai ya dinga tilawa, ya shiga suratul Baqara, zabga tilawa yake. A'a, wani mutum ya dawo daga aiki ya gaji, yana Allah Allah ayi sallah, ya karasa gida ya ci tuwo ya bacci, ya ji mu'azu sai tilawa yake. Yau ne gobe ne mu'azu zai tafi ruku'u shuru, kawai sai yanke sallah, sai koma gefe sai takaitacciyar sallar sa, ya idar sai kama hanyar sai tafi. Mu'azu da ya idar da sallah sai tambaya, wane ne wannan da ya tafi? Aka ce wane, ya ce munafiki. Labari sai koma masa, ai mu'azu ya ce kai munafiki ne. Sai abun bai masa daɗi ba, sai ya je kai ƙara gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya ce ya Rasulullah, mu'azu zai zo ya yi sallah tare da kai, idan ka idar da sallah zai koma mu kuma ya ja mu ya ta tsawaita mana ya riƙe mu, cikinmu kuma akwai mabukata wanda sun muni suna aiki, sun gaji suna so su koma gida su huta, ga yunwa ga gajiya, amma sai ya riƙe su. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a nemo masa mu'azu. Aka nemo mu'azu ɗan jabal ya zo. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya mu'azu aturidu an takuna fattanan? Mu'azu shek so kake ka zama fitinanne, ka dinga fitinar mutane? In za ka yi sallah da mutane, ka sani cewar ba duka suke kai ɗaya ba, ba duka suke mataki ɗaya ba, a cikinsu akwai mata, akwai ƙananin yara, mun san mata suna da rauni, ƙananin yara ma suna da rauni, sannan akwai marasa lafiya, ba duka bane masu ƙoshin lafiya, wani ƙoƙari ne, za ka ga ya zo ana sallar jam'i da shi ya shiga sau, amma shi ya san me yake ji a jikinsa. Sannan kuma akwai masu buƙata, akwai tsofaffi, saboda haka in za ka yi sallah da mutane ka karanta irin su Shamsu wa Duhaha da ire-irensu. Wannan yake nuna manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya san cewar mu'azu yana zuwa ya sallah tare da shi, kuma ya koma ya ja mutanensa sallah. Annabi bai tanka masa, annabi kuma in ya ga kuskure baya shi. Kenan wannan abin da mu'azu yake ba kuskure ba ne, daidai ne. Saboda me? Saboda annabi bai tanka ba, bai nuna masa cewar hakan ba daidai ba ne. Shirin da annabi yayi ya nuna halaccin yin haka ne. Shi yasa Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen a wannan gabar ya ce kai da za ka yi sunna ta bayan isha, za ka yi niyyar sunnar a bayan liman da yake jan tarawu. Ya ce in kai haka babu laifi. In ya so idan an yi sunnar an idar, idan an tashi liman zai yi raka'a ta hudu, kai kuma wannan sai ta zama maka ta biyu, ko kuma raka'o'in farko a tarawi. Liman yanzu ya tashi zai yi raka'a zagaye na biyu na tarawi, kai kuma zai zama maka zagaye na farko kenan, sai kai niyyar yanzu za ka fara tarawi. Ina fata an gane. A zagayen farko ya yi raka'o'i guda biyu a matsayin tarawi shi liman, kai kuma raka'o'i biyun nan da kai a zagayen farko a gurin liman a matsayin tarawi, kai zai zama maka a matsayin sunna ce ta bayan isha. To idan ya tashi a zagaye na biyu, raka'o'i biyu da zai a zagaye na biyu, kai kuma a nan zai zama maka zagaye na farko a tarawi, kai yanzu ka fara tarawi. To idan kai haka babu laifi, zai zama kayi wannan kuma kayi wannan, sannan ba kai sallarka daban da masallaci ba, alhali kana cikin masallaci. To akwai fatawa ta uku da malamai suka bayar na zamanin nan, cewa za ka iya kirda don wani ɗan gab da za a samu, sai ka yi tarawin a wannan gabu. Wasu masallatan za ka tarar, idan an yi raka'o'i shida haka sai a ɗan zauna a huta kafin a tashi a ci gaba, lokacin da aka yi raka'o'i shida an zauna hutun nan kai sai ka tashi kai wannan sunnar taka. Wasu masallatan kuma zaka tarar in an dan yi raka'o'i hudu akan dan yi fadakarwa ko jan hankali sai zama 2 in 1 an amfana da fadakarwa kuma an dan huta, to sai suka ce a wannan lokacin zaka iya tashi kai sunnar. To kowanne cikin uku nan mutun yayi babu laifi, imma ko ya bar sunnar tasa har sai an kare tarawih gaba daya, sai dai wannan yana da ka'ida, ka'idarsa ita ce ya zamanto yayi sunnar tasa gabanin dare ya raba biyu, saboda lokacin isha na fita ko na karewa ne bayan dare ya raba biyu, to daga nan kuma lokacin sunnar isha ta fita. To ya tabbatar lokacin da zai yi wannan sunnar tasa dare da ya raba biyu bai haura ba, in ya haura to lokacin sunnar ta fita. To shi yasa anan malamai suke ta dole ya kula da lokacin da aka idar da tarawih din. Yanzu ka je wasu masallatai a Kano ko a Abuja zaka ga daidai lokacin da muke kare tafsiri suke kare tarawih, suna yin shigen na Makka da Madina. Makka da Madina awa biyu ake ana tarawih. Yanzu an fara tarawih, yanzu duk wanda ke bibiyan channel din shi in aka fara tarawih misali karfe 8 to zaka ga sai 10 ake idan. Tarawih da muke yanzu wasu zaka ga minti 10, wasu a minti 10 nan ne masha Allah, nan azare naga ana kokari ana kwatantawa, ka je bauci kai kallo. Wallahi wani liman kaga kulhuwa wallahi sai ya raba ta uku, zai raka'a uku da kulhuwa ita kadai. Wallahi wannan abauci naga wannan aika wallahi naga a gurare da yawa abauci in yace kulhuwallahu ahad Allahu samad sai ya tafi ruku a raka'a farko, idan yazo raka'a ta biyu lam yalid wa lam yulad sai sake tafiya ruku, in yazo raka'a ta uku walam yakullu, kaga wannan kamar akwai wasa da ibada. Wallahi bauchi zaka ga irin wannan kamar ya zama ruwan dare. Akwai kuma wata da take mun fatawa a wannan shekarar ne ma wai ta je wani masallaci a bauchi, limamin tunda yayi kabbara bai sallame ba sai da raka'a takwas, tace kamar ta yanke sallar saboda yanda ta gaji, shine tace bari dai ta yi tambaya ta ji mai hukuncin irin wannan sallah. To gaskiya abauci suna wasa da sallah wallahi, musamman sallar tarawih nan wallahi ana wasa da ita. Amma na alhamdulillah na gani maman suna kokari ana kwatanta, za a yi minti 30 wani ma zaka ga za su yi minti 40 wasu ma zaka ga awa yawa, to alhamdulillah ana kwatantawa. Allah ya sa mu dace. Wannan na cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah ya sa malam da mutane da suke tare da shi sun sha ruwa lafiya. Allah ya karbi azumin mu. Amin. Dan Allah malam muna neman addu'a. Muna neman addu'a a yaron mu da ba shi da lafiya tsawon shekara da watanni, amma har yanzu baya iya karatu ko fahimta ko fatiha, haka ma baya sallah, ya kuma kai shekaru 13. Dan Allah shine muke roƙon malam a sa shi a addu'a cikin watan na Ramadana. Allah ya yayi masa tare da sauran ƴan uwa musulman da ba su da lafiya na gida da asibiti. Mun gode Allah ya saka da alkhairi ani. To wannan yaro tabbas yana bukata a sa shi cikin addu'o'i. Allah madaukakin sarki ya yayi masa wannan jinya.
Amin.
Allah ya saita masa al'amarinsa.
Amin.
Allah ya daidaita masa al'amarinsa.
Amin.
Allah ya canja masa ɗabi'arsa da yanayinsa ya koma kaman sauran mutane.
Amin.
Muna ba da shawari wa iyayen wannan yaro su yi amfani da karatun mu na jiya. Wasta'inu bisabri wassalati. Wasu iyayen idan al'amuran yara suka rincaɓe musu sai su shiga su yi ta sallah, suna nema Allah ya sanya musu mafita da wannan sallah. Matsalolinka da damuwoyinka ana amfani da yin sallah wajen neman mafita da warwarewar matsaloli ɗin. Iyaye sai su yi ta sallah, misali irin ɗaya bisa ukun dare na ƙarshe, da uban da uwar duka su tashi wannan lokaci kamar irin ƙarfe uku haka, su yi ta sallah har zuwa alfijir yake. Gobe ma su yi, jibi ma su yi, insha Allah Allah zai yaye masa. Saboda Allah maɗaukakin sarki shi ne ya ce wasta'inu bis sabri wassala. Matsalolinku da damuwoyinku ku nemi taimakon Ubangiji ta hanyar haƙuri da kuma hanyar yin sallah. Kenan sallah tana daga cikin magunguna da ake magance matsaloli da su. Saboda haka sai a yi ta yin sallah insha Allahu ta'ala. Allah zai dube ku da dube na rahama a wannan yaro ya yaye masa wannan jinya da take damunsa. Allah maɗaukakin sarki ya bashi lafiya. Insha Allahu yau za mu shiga ayata, ko za mu tashi daga ayata 46 ko. Bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون.
نعم wannan aya ta 46 daga sura ta 2 wato suratul baqara. Allah maɗaukakin sarki ya ce alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbi. Ibn Kathir, Allah maɗaukakin sarki ya masa rahama,
amin,
cikin tafsirin sa tafsirul Qur'anil Azim yace wannan ayar cikaton bayani ne ga ayar da ta gabace ta. Ayar da ta gabace ta kuma fadin Allah maɗaukakin sarki wasta'inu bis sabri wassalah, ku nemi taimako bisa ga ƙalubale da matsalolinku da haƙuri da kuma sallah. Allah ya ce wa inna hala kabiratun illa ala al-khashi'in. Lallai fa ita sallah da haƙurin gaba ɗaya suna da wahala sai ga masu kushu'i, su ne sallah ba ta da wahala gare su, suke yinta da nishaɗi, suke yinta da walwala, ba sa jin wahalar yinta, ba ta musu nauyi. To a nan wannan ayar da aka karanta mana, Allah na ci gaba da bayyana siffofin al-khashi'ina. Tunda Allah ya ce wa inna hala kabiratun illa ala al-khashi'in. Ita wannan sallar aba ce wacce take mai girma sai ga masu kushu'i. Kuma ajiya idan an tuna mun yi bayani a takaice dangane da abin da ake nufi da da kushu'i. Al-khashi'ina jam'i ne na al-khashi'u. Al-khashi'u wato mai kushu'i, al-khashi'ina masu kushu'i. Ita kuma kushu'in, abin da ake nufi da kushu'i, ita ce ƙanƙan da kai da bawa zai yi, da karyar da zuciyarsa, da dankwafar da kansa da zai yi gaban Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Wannan ita ce ake kira kusu. To saboda haka a wannan ayar Ubangiji da ya ce alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un yana bayyana mana siffar masu kusu. Daga cikin siffofinsu alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, su ne waɗanda suke da yaƙini kan cewar za su haɗu da Ubangijinsu. Kar ka ji kalmar ya zunnuna ka ɗauka cewa zato ne, a'a ba zato ake nufi ba a nan, domin Imam Mujahid ɗaya daga cikin manya masana tafsirin Al-Qur'ani mai girma yace kullu dhannin fil Qur'ani yaqin, duk kalmar da tazo a cikin Al-Qur'ani adh-dhann, kalmar da tazo adh-dhann cikin Al-Qur'ani, duk inda adh-dhann yazo cikin Al-Qur'ani ma'anarsa yana daukan yaqini ne, opposite kishiyar haka, kishiyar zannu din. Tunda a larabcin an ce adh-dhann za a fassara shi da zato. Annabi yace adh-dhann akdabul hadith, zato shine mafi ƙaryan magana. Bahaushe yace zato takarkarin zunubi ko da zama gaskiya. To Imam Mujahid yace duk inda kaga adh-dhann yazo cikin Al-Qur'ani yana daukar ma'anar yaqini. To anan da Ubangiji subhanahu wa ta'ala yace alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, yana nufin alladhina yuqinuna annahum mulaqu rabbihim, su masu kusu'in can sune wanda suke da yaqini kan cewar su za su haɗu da Ubangijinsu subhanahu wa ta'ala, wato ba su da kokonto, ba su da taraddadi, ba su da shakku kan cewar za su haɗu da Ubangijinsu. Akwai nassi da malamai suka kawo na hadisi wanda ya ƙara fassara mana kalmar adh-dhann a matsayin yaqini. Hadisi ne da Imam Muslim ya fidda shi cikin sahihinsa wanda aka samo daga Abu Huraira, Allah madaukakin sarki yarda da shi,
amin,
yake ba da labari cewar Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana bayyana siffa cikin siffofin wani sashe na mutane ranar gobe kiyama tare da Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Allah madaukakin sarki zai haɗu da bawa cikin bayinsa, sai ya ce masa, ai fulan, alam ukrimka wa usawwidka wa uzawwidka. An Allah madaukakin sarki zai ma bawansa wannan tambayoyi, ya ce wani, shin ban karrama ka ba, dan adam ai Allah karrama shi a ban kasa. Walaqad karramna bani adama,
walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min at-tayyibat wa faddalnahum ala kathirin min man khalaqna tafdila.
Allah madaukakin sarki yace walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahr, kuma hakika mun karrama ƴaƴan annabi adam, muka dauke su suke kai kawo a sarari da kuma kogi, sannan muka azurta su da dadadan abubuwa, sa'annan kuma muka fifita su a cikin halittun da muka halitta, matukar fifitawa cikin halittu da yawa da Ubangiji ya halitta ƴaƴan annabi Adam, ya fifita su akan sauran halittu, matukar fifitawa. To Allah madaukakin sarki zai cewa bawa cikin bayinsa, shin ban karrama ka ba, ban jagorantar da kai ba, an ba shi wani bigire shi ne jagora, wata anguwa ko wani local government ko wata jiha, shin ban yassare maka dawaki ba da raƙuma ba? Wannan zai ce haka ne Ubangiji, duka waɗannan ni'imomi kamu. Sai Ubangiji ya ce afabananta annaka mulaqiya, shin kana da yaqinin zaka haɗu da ni? Allah sai amfani da kalmar adh-dhann wajen tabbatar ma wannan bawa nasa haɗuwa da shi. To amsan da wannan bawa zai ba wa Ubangiji subhanahu wa ta'ala sai ce la, wato ba shi da yaqinin haɗuwa da Ubangiji subhanahu wa ta'ala. To anan sai Ubangiji ya ce fa inni ansaka kama nasitani, ni ma a yau zan manta da kai kamar yadda ka manta da ni, sai a tafi da shi gidan wuta. Allah ya tsiratar da mu. To anan Ubangiji subhanahu wa ta'ala da yake cewa alladina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, siffa ce ta masu kushu, su ne waɗanda suke da yaƙini kan cewa fa lallai su za su haɗu da Ubangijinsu. Wa annahum ilayhi raji'un, sannan kuma har ila yau su ɗin ga Ubangijin nasu za su koma. Wannan ayar malamai suka ce dalili ce cikin dalilai da suke tabbatar da tashin alkiyama, saboda su muminai masu taqawa masu kushu'i ba sa kokonto ba sa tararradi. Shi yasa Allah ya ce alladhina yadhunnuna, su ne waɗanda suke da yaƙini, kenan suna da yaƙinin za a yi tashin kiyama. Tashin kiyaman nan kuma ɗan uwa yana ɗaya daga cikin rukunai na imani, yin imani da yarda da sallamawa kan cewar bayan bawa ya mutu za a tashe shi ranar gobe kiyama. Wannan yana ɗaya daga cikin rukunai na imani, wajibi ne musulmi ya yi imani da shi. Annabi sallallahu alaihi wa sallama lokacin da mala'ika Jibrilu alaihi salam ya tambaye shi ya ce masa akbirni anil iman, sai ya ce an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi, ya ce wal yawmil akhir, ka bani labari kan imani mana. Manzo Allah ya ce imani an tu'mina billahi, kai imani da Allah, wa mala'ikatihi da mala'ikunsa, wa kutubihi da littattafansa, wa rusulihi da manzanninsa, wal yawmil akhir, da tashin alkiyama. Wannan rukuni na biyar ke, yana daga cikin rukunan imani, imani da tashin alkiyama, yadda da sallamawa da yaƙini kan cewar za a yi tashin alkiyama, saboda shi ne rukuni na biyar. To wajibi ne kowa cikin ‘ya’yan annabi Adam bawa ya yi yaƙini, ya samu tabbas, ya samu garanti kan cewar za a yi tashin alkiyama. Yanzu wanda yake kokonto ko shakkun tashin alkiyama kafiri ne. Allah ya ce za'ama alladhina kafaru
an lan yub'athu, qul bala wa rabbi latub'athunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dhalika 'ala Allahi yasir.
Allah madaukakin sarki ya ce kafirai sun riya cewar ba za a tashe su ba. Za'ama alladhina kafaru an lan yub'athu, kafirai sun riya kan cewar ba za a tashe su ba, kenan in mutun ya mutu shikenan, wan an mutu an huta ko da sauran rina a gaba. Saboda annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa al-qabru rawdatun min riyadil janna aw hafratun min hufarin nar, kabari da ka gani in ma ko ya zama dausayi daga cikin dausayoyin aljanna ko kuma rami cikin ramukan wuta. Kenan in an mutu ba a huta ba da saura, har sai mutum ya tabbatar da matsayinsa nan ne zai iya hutawa. To anan Allah ya ce za'ama alladhina kafaru an lan yub'athu, kafirai sun riya cewar ba za a tashe su ba. Allah ya ce qul, ka ce bala wa rabbi, ba haka bane, na rantse da Ubangijina, latub'athunna, wallahi ko shakka babu, ko tantama babu za a tashe ku, thumma latunabba'unna, kuma sannan wallahi ko shakka babu, ko tantama babu, za a ba ku labari bima amiltum, dangane da ayyukan da kuka aikata a nan duniya. Wa dhalika 'ala Allahi yasir, hakan mai sauki ne ga Allah subhanahu wata'ala, saboda ai kagar halittar mu ita ce mafi wahala. Akan ta da mu bayan mun mutu, wannan abu ne wanda yake mafi sauki. Shin yanzu da kera mota da kuma gyaran mota, bayan mota ta yi condemn, a yi kokarin farfado da ita a gyara ta, ta tado ta taso tana aiki, ne fi wahala? Ko shakka babu kerawa, kerawa fi wahala. To haka nan shi ma ɗan adam samar da shi da babu samar da shi din yafi wahala akan ta da shi bayan ya mutu wannan abu ne wanda yake mai sauki to saboda haka wannan ayar abu na farko da zamu fahimta karkashin ayar ayar tana bayyana siffa ta mu'minai ita ce yaqini da tabbas kan tashin alkiyama sannan abu na biyu da zamu fahimta daga ayar ayar dalili ce da ke nuna cewa duk wanda ke musanta tashin alkiyama ko yake shakku dangane da tashin alkiyama baya daga cikin mu'minai saboda anan Allah bayani yake kan siffofin mu'minai da yace wa inna halakabiratun illa alal khashi'in wannan mu'minai ne daga cikin siffofin su alladina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim suna da yaqini za su hadu da ubangijinsu wa annahum ilayhi raji'un kuma za su koma ga ubangijinsu cewa lallai su za su koma ga ubangijinsu kenan wanda ba su ba shi ba shi da wannan yaqini din yana kokonto sai zama duk wanda ya samu shakku ya samu kokonto dangane da tashin alkiyama wannan baya daga cikin mu'minai sai abu na uku da za mu fahimta daga wannan ayat da muka karanta za mu fahimci falalar mu'min saboda mu'min ya yi imani da tashin alkiyama anan ubangiji yana masa shaida cewa shi mai yaqini ne dangane da tashin kiyama sannan kuma yana da tabbacin cewar zai koma ga ubangijinsa tashin alkiyama imani da shi yana da matukar muhimmanci yana da tasiri a rayuwar musulmi shi yasa ubangiji subhanahu wataala dan ya nuna mana muhimmancin imani da tashin alkiyama ya hada imani da shi da kuma imani da tashin alkiyama a gurare daban-daban cikin alqur'ani daga ciki alaran ma akwai laysal birra
an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal-maghribi walakinnal birra man amana billahi wal-yawmil akhir wal-mala'ikati wal-kitabi wan-nabiyyina wa'ata al-mala 'ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin wabn as-sabil was-sa'ilina wa fir-riqabi wa aqama as-salata wa ata az-zakata wal-mufuna bi'ahdihim idha 'ahadu والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون
wannan aya da alaran ma karanta mana idan mun duba zamu ga a cikin ta Allah madaukakin sarki ya hada imani da shi da kuma imani da tashin kiyama dan ya nuna mana muhimmancin imani da tashin kiyama yace laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghrib ba iya aikin da'a bane kawai ku fiskantar da fiskokin ku inda mahudar rana take ko inda mafadar rana take ma'ana al-qibla ba wannan bane kawai aikin da'a kenan aikin da'a bai takaita da sallah sallah tana cikin su amma ba ita bace kawai aikin da'a sai sa ce walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir sai dai kuma yana daga cikin ayyukan da'a wanda yayi imani da Allah yayi imani da ranar tashin alkiyama anan gurin Allah ya hada imani da shi da imani da tashin alkiyama dan ya nuna mana muhimmancin imani da tashin alkiyama sannan haka nan a suratul talaq zalikum yu'adhu bihi
man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir
zalikum yu'adhu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wadancan bayanai da suka gabata da Allah ya ce ko ku rike mata tare da kyautatawa ko ku sake su tare da kyautata sannan idan kun sake su ku kafa shedu sai Allah ya ce zalikum yu'adhu bihi wadancan bayanai da suka gabata ana muku wa'azi da shi man kana yu'minu billahi wanda ya kasance a cikin ku yayi imani da Allah ana masa wa'azi da wadancan bayanai wal yawmil akhir da kuma tashin alkiyama anan ma sai Allah ya hada imani da shi da kuma imani da ranar tashin alkiyama domin ya nuna wa bayinsa muhimmancin imani da ranar tashin alkiyama to sai zamanto imani da ranar tashin alkiyama yana da fa'idoji wanda suke masu tarin yawa daga ciki rarrashi ne ga mumini dangane da abin da ya kubce masa a lahira a duniya yaji cewa za a bashi madadinsa a lahira amma shi kafiri yana ga in ya rasa abu fa a duniya yayi asara saboda baya tunanin tashin kiyama baya tunanin lahira baya tunanin hisabi baya tunanin sakamako kai kuma mumini duk abin da ya kubce maka a nan duniya ka san akwai gidan lahira ka san duniyar ba matabbata bace ka san duniyar an zo ne na dan wani lokaci a koma ga Allah dan shekarun ma duka ba su taka kara sun karya ba shekaru nawa yanzu za a yi ina ga dai duk wanda yake nan har yaran nan zai wahala yanzu su yi shekara 100 nan gaba yana da wahala zai wahala su yi shekara 100 to a lahira shekara nawa ake shekara 100 shekara 2 miliyan biliyan a gaba iyaka to mumini idan ya tuno wannan sai zama rarrashi gare shi idan ya hadu da asara ya hadu da jarrabawa ya rasa kaza zai tuno ai duniyar ba iya ita bace akwai lahira kuma lahirar dama ta mu'minai ce wannan na daga cikin fa'idojin imani da tashin alkiyama sannan daga cikin fa'idojin imani da tashin kiyama zai zaburar da bawa wajen aikata ayyuka na da da kuma nisantan ayyuka na sako saboda ya san in yayi sako zai tsaya gaban Ubangiji a masa hisabi to shi yasa da yawa daga cikin wanda zaka ga suna aikin sako abinda zaka tambayi kanka shine ko suna da raunin imani da tashin kiyama kaga mutum shi kadansa yayi rubda ciki akan haƙoƙin mutane 100 haƙoƙin mutane 1000 haƙoƙin mutane miliyan kuma hankalinsa a kwance yana ga ba za a mutu bane in an mutu yana tunani ba za a yi hisabi bane ba za a tsaya gaban Ubangiji ba to yana daga cikin tasiri da fa'idar imani da tashin alkiyama ya sa bawa ya kame daga aikata aikin sako kuma ya zaburar da shi wajen aikata aikin da saboda ya san zai tsaya gaban Ubangiji subhanahu wata'ala Ubangiji ya tambaye shi bisa ga ayyukan da ya aikata sannan fa'ida ta ƙarshe da tashin alkiyama take tattare da shi na ƙara wa bawa imani yana ƙara wa mumini imani to a wannan ayar Ubangiji subhanahu wata'ala ya jinjina ma waɗancan bayin Allah waɗanda suke masu kushuru sai Allah subhanahu wata'ala ci gaba da cewa ya bani isra'ila
اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واني فضلتكم على العالمين
Allah madaukakin sarki yace ya bani isra'ila ya ku ƴaƴan isra'ila sune yahudawa ko idan za a tuna a baya aya ta 40 nan ma Allah ya ambace su ya bani isra'ila zkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa awfu bi ahdi ina jin tafsirin mu na bara mun karanta wannan aya ya bani isra'ila zkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa awfu bi ahdi awfu bi ahdikum wa iyaya farhab ya ku banu isra'ila kutuno tarin ni'imomi da namu wa awfu bi ahdi saboda haka ku cika alƙawarina awfu bi ahdikum ni ma sai in cika muku alƙawari wa iyaya farhabun gare ni za ku zaman to masu fa wannan ayar ta gabata nan ma sai aka sake maimaita ya bani isra'ila to me hikimar haka din kuma a can gaba ma cikin baqara din za a sake maimaita ya bani Isra'ila. Kenan an kira ya bani Isra'ila nan a surar nan ta Baqara har gurare guda. Na farko ya gabata a aya ta 40. To ganin na biyu a wannan aya ta 48. Ya bani Isra'ila zkuru aya ta 47. Ya bani Isra'ila zkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa anni faddaltukum 'ala al-'alamin. Sannan a gaba akwai irin wannan ayar, sak wannan ayar, aya ta 100 da wani abu. Ya bani Isra'ila zkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa anni faddaltukum 'ala al-'alamin. Sak irin wannan ba bambanci. To tambaya a nan ɗan uwa, wace hikima ta sa Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake ta maimaita ambaton ya bani Isra'ila a aya ta 40? Ya ambata ga wannan aya ta 47 ya sake ambato, sannan aya ta 100 da wani abu can gaba nan ma zai sake ambato. Wace hikima ce ta sa haka? Malamai sun yi kokarin fito mana da hikimar, suka ce hikimomin guda biyu ne, amma wal ilmu indallah, Allah shi ne mafi sanin hikimar da ta sa ya yi ta nanata ambaton bani Isra'ila. Amma a gwargwadon fahimtar malamai suna ga hikimomin guda biyu ne. Hikima ta farko ɗabi'a ta Alƙur'ani, ta yadda za ka tarar ana ta maimaita abu guda a gurare daban-daban cikin Alƙur'ani, ba don komai ba, sai don abin ya zamanto an riƙe shi. Wanda suke karanta Alƙur'ani ya zama sun riƙe wannan abu, shi yasa Ubangiji in ya faɗe shi a nan sai ya faɗe shi a can. Kuma shi ɗin ne dai yadda aka faɗe shi a nan aka maimaita shi a can, saboda ɗabi'a ta Alƙur'ani da yake kamanceceniya. Ƙur'ani sashensa na kama da sashi, sashensa na ƙarfafa sashi. To shi yasa za ka ji an ambaci aya a wannan surar, da aka je wata surar sai aka sake maimaita ambaton ita wannan aya, saboda kamanceceniya da ayoyin Alƙur'ani suke. Wannan yana nuna kyan Alƙur'ani. A faɗi abu a sake nanata shi na nuna kyan magana. Wannan zai sa a sake rike magana, magana ta sake zama yadda ya kamata. Allah ya ce Allahu nazzala ahsanal hadith.
Allahu nazzala ahsanal hadith kitaban mutashabihan masani مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد.
Wannan ayar da Allah rahma karanta, Allah na nuna mana tsarin Qur'ani da kyansa da kuma kyan usulubinsa da tsarin usulubinsa. Yace Allahu nazzala ahsanal hadith kitaban mutashabihan mathani, Allah madaukakin sarki ya sassaukar da mafi kyan magana, littafi wanda yake kamanceceniya da juna. Ayoyin nan zaka ga suna kamanceceniya da ayoyin can, ayoyin surar nan zaka ga suna kamanceceniya da ayoyin surar can. Wannan na nuna maka kyan Alƙur'ani. Mathaniya, wanda ake maimaita abu, in an faɗe shi a nan a sake faɗin sa a can, kamar nan bani Isra'ila. Ya bani Isra'ila zkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa awfu bi ahdi. Ana aka sake cewa bani Isra'ila zkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa anni faddaltukum 'ala al-'alamin. To wannan dalili na farko ke, saboda ɗabi'a na Qur'ani, usulubi na Ubangiji wajen kawo ayoyin Alƙur'ani, sashe na kamanceceniya da sashe, sashe na sake nanata sashe, sake na sake jaddada sashe. Dalili na biyu, malamai suka ce wannan zai nuna maka daƙiƙancin banu Isra'ila, saboda kiran da Ubangiji zai musu a nan zai ƙara jan kunnensu. A baya ya kira su ya ja musu kunne, to wanda yake da daƙiƙanci baya riƙe magana sai an yi ta nanata masa abu. In ka faɗa masa sau ɗaya ba zai yi tasiri ba, sai ka fa ƙara maimaitawa, sai ka sake maimaitawa, sai ka sake maimaitawa, sannan ya rike. To banu Isra'ila suna da daƙiƙanci. To shi yasa a nan gurin, bayan a baya Ubangiji ya ja kunnensu, ya kama sunansu, ya ja kunnensu, ya musu gargaɗi ba su ji ba, sai a nan ya sake maimaita, a gaba ma zai sake maimaitawa. Wannan duka yana nuna daƙiƙancinsu da ƙarancin fahimtarsu da dolancinsu. Shi yasa Ubangiji yake ta nanata ambatonsu. amma wanda yake da fahimta ana gaya masa so daya yaji kuma ya dauka zai aiki da shi amma su za a fada basu ji ba to wannan yana nuna maka dakikancin wannan al'umma saboda yanayi na lokaci ɗan uwa wannan ayar ba za mu samu daman karkar bayani akan ta ba sai Allah kai mu majalisi na gaba abubuwan da muka fada na dadai Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon amfana da su abubuwan da muka fada bisa kurakurai ko kuma tuntukan harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana da mu saurari takaitaccen bayani dangane da kwamiti da take gabatar da aiki na hidimar yadda an uwanmu da suke tsara a gidan yari da kuma harkar marayu bismillah
الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dangane da abin da ya shafi asusuna bangaren marayu da sarrafin gidan yari kudaden da suka shigo daga ranar 22 zuwa ji 25 shine akwai Hassan Jauro ya turo naira 200 akwai Sadiq Ishaq ya turo naira 100 akwai Abdullahi Muhammad ya turo naira 1000 akwai Kabiru Aliyu ya turo naira 300 akwai Jamilu Rudwan ya turo naira 500 idan ka hada ya zama naira 2100 Allah ya saka da alkhairi sannan sai nan cikin masallaci a bangaren mata an samu naira 1,550 sannan sai cikin bangaren masallaci wajen maza an samu naira 4,000 idan ka hada ya zama naira 7,650 Allah ya saka da alkhairi sannan kamar yadda aka sani a baya an sanar cewa dan tufafi da ake nema wanda za a kai wa ƴan uwanmu da suke tsararru a gidan yari to ana ci gaba da karba akwai Malam Kamis Algarkawi ya kawo mana tufafi shadda kala 4 masu kyau suna nan an karba Allah ya saka da alkhairi dan haka duk wanda yake da ikon kawo kaya masu wanda ya san suna da kyau dai yake sawa yana da bukatar ya taimaka shi ma a wannan ƴan uwanmu to shi ma ana da bukata Allah ya bada ikon taimakawa sannan sai lambar account kamar yadda aka saba faɗa ake turowa wannan taimako ta wannan asusu ɗin na Suleiman Atayir shine lambar account ɗin 21 79 55 99 41 zan maimaita 2 1 7 9 5 9 4 1 zan maimaita 2 1 7 9 5 9 4 1 Suleiman Attahir Zenith Bank kamar kuma yanda aka sani dai an yi kokarin bude asalin asusun ita wannan kungiyar sunan asusun shine Abu Zalil Ghifari Foundation to an ta kokarin dai a ga cewa kafin wannan azumin ma a ce ya fara aiki to amma saboda sha'ani na banki sai an bi wasu abubuwa ta bangaren EFCC shi yasa account din bai budu ba amma muna sa ran shekara mai zuwa insha Allah da wannan asusu din za a fara amfani dan haka yanzu ana ci gaba da wannan karba ta wannan asusun Suleiman Atayir din da fatan Allah ya bada ikon taimakawa dan lokutan da suka rage mana zamu ba wa malam ya cikata mana da addu'a da fatan Allah ya saka wa kowa da alkhairi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
alaikum assalamu wa rahmatullahi to ƴan uwa Allah ya bada ikon taimakawa dama wata ne wanda yake na ciyarwa Ibn Abbas Allah madaukakin sarki yadda da shi yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance mafi kyautan mutane wa kana ajwada ma yakunu fi ramadan a lokacin kuma da yafi yawaita kyauta da ciyarwa shine a watan ramadana saboda haka ɗan uwa wannan aiki da ake yi kai kokari kai ma ka sanya gudun mawakka ciki kar ai ba kai a cikin wannan wata mai alfarma baka da tabbacin cewar zaka kai shekara mai zuwa to yi kokari kai naka tanadin kai amfani da damarka kafin damar ta kubce maka Allah ya karba mana dukkan ayyukan mu wannan karatu da muka yi Allah ya karba daga gare mu Allah ya sanya shi cikin kyawawan ayyukan mu Allah ya sa ya zama sababin shigan mu aljanna muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da wannan karatu da muka yi Allah biya mana dukkan bukatun mu duk wani wanda ke da damuwa cikin mu ubangiji ka san damuwar sa ka yaye masa me matsala a cikin mu ubangiji ka san ta ka warwarar masa da matsalar sa ya ubangiji ka datar da mu da datarwarka marasa lafiyar mu ubangiji ka ba su lafiya wannan azumi da muke ubangiji ka karba mana tsayuwar dare ka karba mana sauran ayyukan mu ka amsa mana addu'o'in mu ka shiryar da shugabannin mu ka jagorantar da mutanen kirki akan mu ka sanya tausayin mu cikin zukatun su ka sanya jagororin mu su zamanto masu adalci gare mu ya ubangiji karka jagorantar da mutanen banza akan mu ka gafarta mana zunuban mu kai mai gafara ne ka tausaya mana kai mai tausayin bayi ne ka mana afuwa kai mai afuwa ka sanya albarka cikin rayuwarmu ka albarkaci rayuwar zuriyarmu ka sanya mu mu zamanto masu albarka a duk inda muke ka albarkaci wannan ƙasa ta mu ka amintar da musulmi a duk inda yake Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم تقبل منا صيامنا وصلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا وسائر أعمالنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وعاف مبتلانا وانصرنا على من بغى علينا وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت